يا الله يا الله نهكا الله لكي نرقى بروكك تهك هويبا كوجا مهاتم بياني كيدا كوجا مهاتم بياني كيدا. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci hukumomi su sake nazarin dokar da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa na dandake waɗanda aka samu da laifin fyaɗe, dokar da ta samu goyon bayan 'yan fafatuka. Sai dai gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen aiwatar da wannan doka da kuma kare haƙƙoƙin waɗanda ake zalunta. A cikin hirarta da shirin domin iyali, kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta ce an kafa wannan doka ne bisa la'akari da munin laifin da kuma buƙatar ɗaukar matakin da zai zama ishara ga masu wannan hali.
Ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ai mutane ne can na ƙasar waje, mu kuma abin da ya dame mu a nan Afirka a Najeriya shi ne ya dame mu, kuma abin da muka gani cewa ya kamata kuma jama'ar mu suna so shine zamu aikata. Kowane laifi ai akwai gurbin abin da ake yi, amma kuma tunda dokoki ne, idan akwai dokar da aka yi aka ga cewa jama'a suna korafi akan wannan doka, ko kuma suna ganin cewa hukuncin da ake yi bai musu dadi ba, suna kokarin su ga cewa an yi hukunci mai tsanani wanda zai zama shine izina, to dole ne zamu saurari mutanen mu, kuma dole ne zamu ga cewa an duba wannan doka an yi mata gyara. Domin me? Saboda watan kace kai wani sassauta. Ni kullun abin da nake tambaya shine, shin ana duba wanda yayi wannan? Ana sa a bashi muhimmanci? Shin kuma wanda aka yi mafa? Menene zai sa a ce dan shekara 60, 70 ko 50 ko 30 ya je ya bata ƴan wata uku ko shekara 1 ko shekara 2? Wasu ma ƴaƴan ko baki ba su da shi. Su ba su da ƴanci a tsarin dokar Majalisar Ɗinkin Duniya a fitar musu da haƙƙin su. Shine muke tambaya ita wannan mata da take mana wannan katsalandar, domin zan ce maka katsalandar ne saboda mu muna yi a yanda ya daidaice mu, yanda jama'a mu suke so, kuma yanda muka ga cewa ya dace a fitar mada kowa hake shi.
Hajiya, ba kwa ganin ƙila zai yiwu tana tunanin cewa kamar ilan an dandake mutum shikenan kuma an kashe rayuwar, kamar za a ce an shiga haƙƙin bil'adama.
To ai ba haƙƙin da aka fi shiga fiye da wanda yar da za a lalata, wadda batta da baki, wadda bata iya tafiya ba, wadda nono take sha tana gaban uwarta, ko tana kwance a cikin daki aje a dauke ta a lalata. Akwai wani cin zalin da yafi wannan? Akwai wani kashe mutum da yafi wannan? A cikin irin wannan fainayin zaka ga cewa wa'ensu ƴaƴan mu har sun riga sun mutu. Domin kar ka manta cewa ko a jihar Kaduna akwai ƴan shekara 6 da aka iya ma irin wa'annan ta'asa din, kuma aka je aka yadda gawarta. To saboda haka su ma kansu suna da ƴancin rayuwa, kamar yanda aka ce bil'adama yana da ƴancin rayuwa, ko kuma suna da ƴanci a kare musu haƙƙin su, a kare musu mutuncin su, suna da ƴancin su girma da walwala da komai a cikin al'umma. Saboda menene za a ce mutum zai je tashi ya je ya bata su, ya bata musu rayuwar su? Wannan tabo ne fa har abada. Kuma ƙananan yara zaka ga cewa shekara 6, shekara 10 da sauran su, kuma sannan zaka ga cewa wasu in aka riga aka bata su fa an bata musu rayuwar su har abada, kuma tabo ne wanda ba zai taba goguwa ba. Sannan banda haka nan, wasu in ma ya taba tsarin jikin su na wajen haihuwa da sauran su, ko da nan gaba suka girma suka tashi suka aure, sai kaga cewa har abadin duniya ba za su iya samu su ma ƴaƴa ba. Saboda haka duk waɗannan abubuwan muke dubawa na tabbatar da cewa duk wanda aka yi wannan an kare mata haƙinta, an tabbatar da cewa shi kuma wanda yayi an yi mishi daidai hukuncin da ya kamata a yi mishi. To in an dandake shi sai me? Ai ba wani abu ne, saboda shi ma ya dandake ƴaƴan da ya bata.
Hajiya, kuna nufin ba ku jige zau ba, musamman wasu suna ganin da zaran aka ce kasashen duniya sun sa baki akan abin da ya shafi Najeriya sai ga abu nan da na ya sauya. Kenan wannan kalami na wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya ba zai sauya wannan doka da aka riga aka samu ta hannu ba?
Ai ba gudu ba ja da baya. Zancen sauya wannan doka, ina tabbatar maka kaga ita wannan wakiliya za mu ci al'adunmu ya bambanta da nasu. Sannan saboda haka yanayin zamanmu ya yi bambanta da nasu. Kuma mu a yanda muke gani, idan muna sauraron jama'armu, kuma muna ganin cewa duk abin da aka yi da kuma gyaran da aka yi na doka akwai hujjar da ya sa aka yi, ba ma ɗauka kawai mu zauna mu ba hujja ba wani abu. So saboda haka kaga dole ne yanda su ma suke cewa kare haƙƙin ɗan adam to su ma waɗanda aka zalunta dole ne mu ma mu kare su sannan kuma waɗanda suka yi zalunci dole ne mu hukunta su
yanzu yanzu dai ita wannan doka ta ku ta riga ta gama nuna a iya cewa ana jiran fara aiki ne an riga an fara aiki da ita
a in Allah ya yarda muna fatan cewa duk waɗanda suke nan da aka kama idan aka kai su kotu mun tabbatar cewa doka za ta yi aikin ta kuma muna nan muna bin sawu da duk waɗanda aka zalunta ko kuma aka ci mazarafi irin wannan in Allah ya yarda muna nan muna bin sawu duk wanda aka yanke mu wannan doka jihar Kaduna za ta aiwatar da wannan doka akan duk wani wanda aka yanke mu wannan
wani sako za ci aiki a ƙarshe a madadin gwamnatin jihar Kaduna game da wannan magana ta fiye da kuma tsarin da kuke na kawo ƙarshen shi
to ni kullun abin da nake cewa shine mu ci gaba da kula da ƴaƴanmu muna kare haƙƙin su muna duba su kada mu bari a ci zarafin su sannan mu dawo muna inda na sani na farko kenan na biyu ya kasance cewa idan har wannan abu ya faru to da Allah muna son jama'a su daina sa baki inda gwamnati ta riga ta dauki nauyin duk wani abu a bari doka ta yi aikin ta babu zancen na yafe ba zancen na riga na janye ba kuma zancen cewa a'a ana ganin talauci ne a waɗanda aka yi mu a dauki kuɗi a basu saboda idan ba a hukunta ba wanda aka bari din nan yana yawo ba fa zai bari ba zai ci gaba ne saboda haka a bari a hukunta wanda ya aikata sannan na ƙarshe kuma ina fata cewa duk wani wanda yake da ruwa da tsaki a cikin harkar tabbatar da adalci idan aka yi zalunci to duk Allah da annabi yayi abin nan tsakanin shi da Allah daga mu kanmu gwamnati da jami'an tsaro masu bincike da asibitoci masu bincike da kuma kotuna masu zartar da hukunci muna fata cewa duk wannan matakan za a bi su dalla dalla kuma za a ba mai haƙƙi haƙƙin shi kuma za a ba mai gaskiya gaskiya shi
anata bayanin ɗan gwagwarmaya Maryam Yahaya Sani shugabar wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Al-Mahiri Foundation mai fafutukar kare haƙƙoƙin marasa galihu ta bayyana cewa wannan matsayin na Majalisar Ɗinkin Duniya mai da hannun agogo baya ne
bayan mun riga mun yi fada mun bi titina mun yi yaki da wannan yanzu kuma an kafa mana doka kuma wasu suna so su zo su samu na sahana ruwa gudu akan irin wannan al'amari gaskiya wannan abu mu za a maida mu baya kuma dokan da muka roka aka sa mana hannu muna farin ciki da shi
amma hajiya ku kuna ganin wannan doka za ta iya wani alfanu wajen dakatar da fyaɗen ne san suna ganin kamar kada a zo a bata goma ne ɗaya bata gyaru ba
ina so in tabbatar maka da cewa duk wanda aka yi mishi wannan amma aka yi ma mutum ɗaya in Allah ya yarda an gama fyaɗe a Kaduna State saboda jama'a za su ji tsoro ai da ma rashin ɗaukar dokan kenan shi yasa za ka ga al'umma suna ci gaba da yin laifuffuka yanda suke so in ka je wani ƙasan aka ce kaman dokokin titi saboda ana ɗaukan tsauraran matakai zaka ga ba wanda yake da wasa da wannan dokokin musamman irin su Saudiya amma anan zaka ga ana abin nan saboda ba a ɗaukan doka akan irin abu akan titi to amma yanzu aka fara gwadawa aka ga an gwada mutum ɗaya tabbas lallai wannan wallahi mutane za su shiga taita yanzu
ita wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya tana magana ne na cewa da za ku samar da wasu hukunce-hukunce a Najeriya wanda tsananin su bai kai wannan ba su dan zama suna firgitarwa ga masu fyaɗe maimakon wannan wanda kuma ana ganin za a lalata rayuwar wanda aka dandake
yaushe kuma an sha gwaji domin an kama mutum zaka ga idan ya faɗa hannun yan jarumai da gora zaka ga an musu duka ya idan an abin nan an mishi duk abubuwan da zai tsorata amma gobe zaka ga wani ya sake yi saboda musamman zaka ga yayi kuma idan yayi suna ma kannin su fyaɗe baba yana ma ƴaƴan su fyaɗe duk wanda sai a ce abin an sa musu ido an gani idan aka gwada babu wanda zai sake mu kan mun yi kuka kuma an samu na saboda mun shiga titi mun yi koke a gidan rediyo mun je kotu mun je ina ne duka saboda ayi mana kuma yanzu an sa mana doka kuma wasu suna so su yi mana katsalandar a cikin sa
wato hajiya kuna nan akan baka ku kenan ta ita wannan doka ta ci gaba da aiki
a'a mun muna nan tabbas a ci gaba da wannan doka muna farin ciki da wannan doka kuma Allah ya bada ikon aiwatar da wannan doka kuma wannan doka in Allah ya da zai kawo karshen fyaɗe a cikin jihar Kaduna musamman jihar Kaduna
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin komai ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba da Maryam Yahaya Sani shugabar Al-Mahiri Foundation mai fafutukar kare haƙƙoƙin marasa galihu da kuma wakilinmu Isa Lawal Ikara da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Chibahiro Diudune da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu maza ba.